للفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Ramadan ɗaya ga wata shekara ta 1445 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 12 ga watan 3 shekara ta 2024 11 ne ko 11 ga watan 3 shekara ta 2024 miladiya barkanmu da sake kasancewa da kuma sake cewewa wannan shekara mai albarka shekarar musulunci ta shekara ta 1445 a wannan gari mai albarka garin Kumo Akko local government jihar Gombe Nigeria dan ci gaba da gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba yi duk shekara a irin wannan wata mai alfarma wata Ramadan a wannan guri na kan bariki Masjidul Ansar a garin Kumo Allah ya sa an fara da mu daidai kuma za a kare da mu daidai kuma ya sa mu ci ribar wannan wata mai albarka da abin da yake cikin wannan wata na alkhairai da albarkatu Allah ya rubuta mu cikin masu amfanuwa da dacewa duk kuma abin da yake cikin na sharri da fitina da jarrabawa Allah ya bamu kariya Allah ya tsare mu da tsarewarsa ya kuma dora mu akan daidai wanda suka riga mu gidan gaskiya wanda bare da su muka yi karatu ko suka saurare mu a kusa ko a nesa yanzu suna kabari muna musu addu'a Allah ya sa aljanna ce muku musu mu ma dan abin da ya saura mana a rayuwa Allah ya azurta mu da amfanuwa da lokacin kuma ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu ya bamu rabo ya bamu arziki ya bamu abin da zamu ci ya bamu abin da zamu sha ya bamu abin da zamu rufa kanmu asiri ya bamu abin da zamu taimake wasu kuma ya sa mu gama da duniya lafiya wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya sa dalilin shigowar wannan wata mai albarka Ramadan dalili ne na samun sauki dangane da kunci da matsi da damuwa da hawan farashi da rashin zaman lafiya da ake ciki Allah ya sa dalilin wannan wata da rahmat da Allah yake saukarwa a cikin wannan wata Allah ya saukaka mana Allah ya takaita mana kuma Allah ya karba addu'oyin mu dan shine maji roƙo insha Allah ta'ala yau zamu tashi a sura ta 27 a jerin surorin alqur'ani wadda ita ce suratul naml kuma ita suratul naml sura ce makkiya ma'ana yar makka wanda ake cewa akwai madaniya akwai makkiya to ita wannan suratul namli sura ce yar makka suratul namli ta himmatu ne da magana akan abin da ya shafi aqida tauhidi kadai ta Allah shi kadai da bauta da kuma kadai ta shi cikin sunan nakin sa da sifofin sa da kuma bayani akan manzanci da magana akan tashi alkiyama suratul naml ɗaya ne daga cikin surori guda uku da Allah ya saukar da su a jere suna tafi a tare kuma a cikin alqur'ani ma a jere suke ɗaya daga cikin su ita ce wadda muka gama ta bara suratul shu'ara ta biyun ita ce wadda zamu yi bana suratul namli ta uku ita ce suratul qasas wadda ita ma insha Allah zamu karanta ta bana waɗannan surori shu'ara naml qasas surori ne guda uku to ƴan uwan juna ne a hade suke a tare a jere ko a cikin Qur'ani. Kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da su a jere wata na bin wata. Manhajin su abinda suke koyarwa kusan duk abu ɗaya ne. Suratul Shu'ara, Suratul Naml, Suratul Qasas, mawdu'in su abinda suke tattaunawa akai kusan abu ɗaya ne, bambance bambancen su kaɗan ne. Yawanci waɗannan surori guda uku sun bi maslaki ne na wa'azi da faɗakarwa, don ɗan adam baya iya rayuwa sai an yi masa wa'azi an faɗakar da shi. Amma wa'azin da Allah ya kawo a cikin surorin ya kawo ne ta hanyar ƙissoshi na Alƙur'ani, sai ya kawo ƙissoshi na annabawa da manzannin Allah tabaraka wa ta'ala, wanda insha Allah za ku ji daga yau. Ma in mun fara, za mu fara da ƙissa ta annabi daga cikin annabawan Allah. To haka duk surorin suke, in ka je Shu'ara ƙissoshi ne, idan ka je Suratul Naml ɗin ƙissoshi ne, Suratul Qasas kan ka ji ma an ce da ita Suratul Qasas ma gaba ɗaya ƙissoshi ne a ciki. Ita surar tana magana akan mu'jizar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, da kuma hujja da Allah ya bashi ya kafa ta a wannan duniya har zuwa tashi alƙiyama. Kuma surar ta yi bayani cewa shi Alƙur'ani abin saukarwa ne daga Allah, min hakimin hamid, tanzilun abin saukarwa daga Allah mai hikima kuma abin godewa tabaraka wa ta'ala, alim kuma mai ilimi. Sannan ta yi magana akan ƙissoshin annabawa a taƙaice a wani ɓangaren, ta kawo labarin ƙissoshin annabawa amma a taƙaice wani ɓangaren ta. Wani ɓangaren kuma ta yi bayanin ƙissoshin a wadace a yalwace, kamar yadda Al-Rama zai karanta mana. A dunƙule za mu karanta ƙissar annabi Musa, daga yau za mu fara insha Allah, da kuma ƙissar annabi Salihu duk a cikin surar, da ƙissar annabi Lutu duk a cikin surar, da bayanin waɗannan annabawa irin abin da suka gamu da shi daga mutanensu, ta yadda suka ƙaryata su, kuma Allah ya ɗauki mataki a kansu ne musu azaba da ainihin wato ɗaukan fansa a kan saboda sun taɓa bayan Allah, annabawan Allah, da kuma ƙauracewa da'awa. An yi da'awa, an faɗakar da su amma ba su yi aiki da da'awar ba. Surat ta yi magana dalla dalla filla filla kisar annabi Dawuda, tana cikin surorin da Allah ya fi bayani da yawa akan annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman, da annabi Sulaiman da annabi Dawud ɗa da uba ne. Shi annabi Dawud ɗan annabi Sulaiman ne, wa warisa Sulaimanu Dawud. Da irin abin da Allah ya musu ni'imomi waɗannan annabawan guda biyu, annabi Sulaiman da annabi Dawud, in ka bincika kissar annabawa kaɗan ka samu annabawan da Allah ya musu ni'imomi irin nasu, da kuma Allah ya basu wata falala bayan annabta, sai kuma ya basu mulki da sarauta. Idan an ce ma suwaye sarakuna a cikin annabawa, suwaye masu mulki, suwaye sarakuna a cikin annabawa, to ka je kanka tsaye ka ce annabi Dawud da Sulaiman. Kusan annabi Sulaiman ba wanda ma ya kai sarauta, ko annabi ya tabbatar da wannan mulki. Dai duk wani mai mulki a duniya to bai sai mulki irin na annabi Sulaiman ba, wanda shi mulkinsa har dabbobi yake mulkawa da tsuntsaye, yana iya aikensu, yana iya ba su umarni. Ba wani mai mulki a nan da ya isa ya sarrafa akuyar gidansa ma, komin rawaninsa, komin ɗaukakansa da matsayinsa, zai iya kiran akuyar ta ƙi zuwa. To kaga mulkinsa kasir ne, tauyayye ne. Komin mulkinsa, komin sarautarsa, wani zai iya zaginsa a gaban shi ko a bayansa. Kai, komin mulkinsa, komin sarautarsa, ba mamaki matarsa ma ta yi ta gara shi. Da yawa za ka ga mutum in ya fito yana mulki, ana ranka daɗe, yallaɓai. in zai zauna ba a ganin zamansa, in zai tashi ba a ganin tashinsa, in zai hau doki ba a gani ba, fuskarsa a rufe da rawani babba. Amma in yaje gida za ka sha mamaki yadda matarsa take masa. Haka kai haƙuri, na san kai masaraki ne, na kana kallo kuma yau abin ya biyo ta kanku kenan. Haka abin yake, ai dan a nuna ma cewa shi mulkin duniya gajere ne, ba mai tsawo bane, sannan kuma tauyayye ne, ba kamalalle bane. Adil shay'in walaha arshun azim, komai an bata, ba abin da ba bata ba, tana da babban gado na mulki da sarauta da isa. Basaraki ya ce ta gaske ta kai, amma ba musulunci mala. Yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'ani sabili wa hum la yahtadun. Na nabil kisu sujada take yi wa rana, ba ta yi wa Allah sujada. Shaytan ya zayyana musu ayyukansu irinta da ita da mutananta, take ganin kafircin nan shine addini na daidai ita a wajenta a ganinta. Amma Annabi Suleiman ya zo ya taya mata da'awa, mallan sai da ta musulunta. Me yasa yau masu mulkin musulmi da suke da rawani na Shehu Usman dan Fodiyo ba sa da'awa? Bal kaɗan ne ma a cikin suke taimakon da'awa, wanda aikin basarake musulmi, musamman mu dai a nan Najeriya arewa da wani ɓangare ma na kudu, shine suna zama ne a kujerun musulunci gaba ɗaya. Wannan rawanin nasu da gangan Bature ya mai da shi na wai gargajiya, saboda a rage musu daraja, sai a ce, sai a rinka cewa wai sarakunan gargajiya, sarakunan addini za ku ce musu. In ka ce gargajiya ma guzanci kenan, a sarakunan addini dan musulmi suke mulka. Kowane basarake za ka ga a gidansa akwai fada, akwai masallaci, kuma za ka ga an ji sallar Idi yana sahun gaba, a masallacin Juma'arsa akwai shimfiɗarsa. A'a, ashe musulunci suke wakilta. Kuma za ka ga a cikin musulmi suke a tsakiyar gari, amma da gangan sai ake ce da su wai sarakunan wai gargajiya, don a rage wa abin kima da daraja. Ko da sun yadda su ɗin sarakunan gargajiya ne, to mu dai a wajenmu suna wakiltar musulunci ne. Shi yasa su za su gaya mana an ga wata mu ɗauka, inda ƴan gargajiya ne, ina ruwanmu daga gargajiyanci. Shi yasa Allah ya wajabta mana musu da'a, duk ayoyin da aka ce a musu da'a, a musu biyayya, a kansu ake faɗa. Ba za a ce ai ba na musulunci, ƴan gargajiya ne ba. To amma sai mutane suke ce musu gargajiya gargajiya, su ma ɗin suka yadda ƴan gargajiya ne. Darajarsu ya wuce wannan, wallahi sarakuna ne na musulunci. Shi yasa Shehu Usman bin Fodiyo da yawansu da ya zo ya ta ba su tuta, kuma yawancin tarihinsu za ku ga akwai musulunci. Yanzu Sarki Yakubu na Bauchi almajirin Shehu Usman ɗan Fodiyo ne, ba ku ji ana cewa Bauchi ta Yakubu ba? Waye Yakubun? Almajirin Shehu ne, ta dalilin Shehu Usman ibn Fodiyo da da'awarsa aka samu Sarki Yakubu na Bauchi, ko musulunci ya samu ƙarfi a Bauchi. Bubayero Gombe shi ma haka, tare da Sarki Yakubu aka yi ta gaskiya, shi ma na shehun ne, albarkacin shehun ne. Duka za ka ga iyayensu masu addini ne. Yanzu baban Buba Yaro, Malam Usmanu, kaga ai da karatun allo ya je ya fara zuwa can garin Shalin Adamawa, yana koyarwa da shanunsa da dabbobinsa da sandarsa mufullo. A nan ya je aka aura masa ‘yar sarkin Kanakuru, Janaba. Ya auri Janaba, sarkin Kanakurun ya ce masa, ba zan baka ‘yata ba tunda kai musulmi ne kuma malami ne. Ya ce wa'azi dai ka je kai ta wa'azi a ƙasar Kanakuru gaba ɗaya. Ka duba wannan fa, asalin Buba Yaro kenan. asali tushe wannan kakan shi baban shi yace ka bani ita ni kuma zan musuluntar da ita haka malam usmani ya aure ita wannan janaba ta haifa masa bubayran kuma da ilimin sa yana koyarwa yayi mata da'awa ya bata kalmar shahada hadda bubayran yayi tafiya ya tafi can wajen shehu da yanda ya sadu da su sarki yakubu da dan uwansa sambo da ya tafi abin nan kamaru tibati shi ma yaje assasa can da dan uwansa da yayi assasa wannan taraba muri dukan su gaba daya hammaruwa an gane bubayarwa hammaruwa sambo ya'yan usmanu ne waye baban su malami ne mai da'awa mai ilimi duk wani basarake da ya fito karkashin waɗannan mutanen dole sai ya tutiya da musulunci ko yana so ko baya so ko musulunci ne daga shi duba shehun Barno komai idan ka je masha Allah musulunci zaka gani duba Kanin Barno yanda daular islamiya ta gudana a Kanin Barno shekaru sama da 100 komai ofisoshin gwamnati du musulunci ne da larabci ake magana a ofisoshin gwamnati kasuwanci da irin yadda aka ta gayyato malamai daga Mali daga Saudiya daga ina ne suna koyarwa wannan sarakuna da yanda suka je Misra suka gina manya-manyan gidaje a Misra suka tura dalibai a nan wannan tsibirin wannan Borno Empire din suka yi ta tura su suna zuwa suna karatu a Azhar Sharif da yanda suka je suka gina gidajen dalibai a Makka da gidajen musulmi a Makka in sun je aikin haji sai su sauka a gidajen gwamnati duk a gargashin sarakuna ne wannan tun kafin Bature ya zo ya abin da ya kwace abin har aka zo aka mai da su kamar ba su da daraja asalin waɗanda suke rike da mulki da jagoranci sarakunan addinin musulunci ne masu rawar wannan ba 'yan siyasa ba ma daga baya abubuwa suka zo suka caccanja Bature ya zo ya caccanja al'amura aka mai da masu daraja ba su da daraja aka daga wanda ba masu darajan ba aka ce su ne masu daraja ba dan komai ba saboda waɗannan sarakunan suna da alaka da addini suna da alaka da addini za ku ga kayan su na musulunci manya-manyan riguna da daraja da kunya da kima da daukaka wanda wannan yaranmu da ƴaƴanmu da jikokinmu ya kamata ku san da wannan kuma lalle ne sarakuna su kokari su fitar da wannan tarihi su ci gaba da jaddada ainihin wato wannan ga al'umma shi yasa za ka ga duk fadojin su za ka ga da takobi da malafa da waye da sanda alamar jihadi islam ba abinda suka sani in ba musulunci ba kuma musulunci ne ya dasa su to waɗannan abubuwa ne da suna da alaka da tarihi mu bai kamata mu manta da su ba amma yau abin sharrin Bature aka zo sai aka rage wa basarake daraja aka mai da chairman local government ma ya bin shi mutumin da zai shine shugaban jiha gaba daya amma sai aka juyar da bin a siyasance a gwamnatance chairman din local government shine ballantana gwamna kan daman yana iya timbuke sarki ka duba yadda gwamnonin arewa suke wasa da sarakuna malam saboda sharrin Bature da ya kafa doka ta banza shi wannan fadan siyasa ne fa shekara 4 zai yi ta sa ya karisa wata kila yi 8 amma zai iya balle sarki ya cire shi ya kore shi ya ladabtar da shi maimakon in ya zo ya tsuguna ya gaida sarkin fa amma sarki shi zai gaishe shi saboda tsabar an juyar da abun an mai da shi zamananci an canja abin nan koda ko ya haife shi yayi jika da shi shi a kansa yana jin cewa dole sai ya bi wannan gwamnati amma ya late wanda wata kila kafin yi gwamnati ya hau gwamnati sai da ya zo ya nemi taimakon shi da neman goyen bayan sa amma yana hawa kuma sai da ne shi tafiya in yayi wallahi gwamnati ya ga dama sai ya ci ya cire shi yanzu ba ga shi abin da gwamnati suke ba kawai sai mutum ya zo an mai da sarauta ta zama siyasa 'yan siyasa sun shiga cikin harkar sarauta da gangan sun dulmuya abun sun juya abun sun mai da wai sarakunan wai su suke siyasa alhali su ƴan siyasan su suka lalata harkar sarautar suke wulakanta ta kowane gwamna in yazo sai ya cire wanda ya ga dama ya nada wanda ya ga dama abinda suke yi kenan wanda wannan ba daidai bane kuma ba mutunci ba kima a ciki ba daraja ba sani ya kamata mu tsare musu kimar su kamar yadda Allah ya tsare musu kimar su mu ba su matsayin su da daukakar su su suke fi kowa kusa da talakawa dan gidajen su a cikin talakawa suke tsundumdi inda ka je ka tarar da fadar basarake a cikin gari a tsakiyar talakawa dan a nuna masa shi na mutane ne na talakawa in banda yanzu ma da zamani yasa ake ta nesanta su da talakawa da duk wata fada da ka sani ta basarake da cika take kullun talaka yana zuwa yana kai kuka wannan an kwace mai gona su yi sulhu ai fada wannan yayi rashin gaskiya ai fada guri kaza abin nan aikin da suke malam fiye da yanda ke tsammani amma ya late muna fatan Allah ya dawo musu da matsayin su Allah ya dawo musu da darajar su to idan ana so a ji yadda mulki yake a karanta kisa Annabi Sulaiman a karanta kisar Annabi Dawuda alaihi salatu wassalam wannan sura sura ce mai matsayin gaske wadda ta yi magana akan ashabul jahi was sultan duk wasu masu mulki za mu yi magana akan mulki a musulunci da masu matsayi a musulunci akwai al-uzama akwai ashabul ja wal mulk akwai al-muluk mutane masu daraja mai addini yake kallon masu daraja mai masu matsayi addinin musulunci addini ne da ya bada doka a girmama na gaba a tsare mutunci mai mutunci a girmama mai girma wannan sarauta wannan mulki din akwai shi a addini kuma duk wanda Allah ya bashi girma dole a bashi girma ba za a taba rayuwa na ƙasa yana wulakanta babba ba bai yi ba ba daidai bane kuskure ne da haka waɗannan masu mulki da masu sarauta kamata ya su rungumi Allah sama da kowa sai Allah ya dawo musu da matsayin su ya dawo musu da darajar su da ɗaukakar su Annabi Sulaiman shine qa'id shine shugaba Annabi Sulaiman ya dauki mulkin sa shi kam dalili ne na da'awa ittakhadha Sulaimanu al-mulka wasilatan lid-da'wati ila Allah Annabi Sulaiman ya ku sarakuna manya Allah ya kara muku girma ku karanta tarihin Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman ya riki mulkin sa da yafi naka ya riki shugabancin da Allah ya bashi ya ninninka naka shi kam ya rike shi hanya ce ta kira zuwa ga Allah ashe duk inda ake harkar addini ya kamata a tarar da sarakunan mu saboda koyi da Annabi Sulaiman da da'awa da kira zuwa ga Allah ya musuluntar da wannan basarakiya Bilqis kuma aka ce a lokacin sa bai taba barin wani hakimi ko wani mai mulki ko wani dagaci ko wani shugaba ba shi Annabi Sulaiman lokacin da yake mulkin sa face sai ya aika mai da'awa kana mulkar mutanenka kuma yana maka wa'azi shi Annabi Sulaiman cewa ka bi Allah ba ka bi Allah sai Allah ya tsare maka mulkin ka duniya duniya da lahira shi yasa sha'anin sa ya zama babba lokacin da ya tarar da Nana Bilqis tsuntsu huda-huda yazo ya bashi labari cewa akwai wata babasarakiya basarakiyar Saba tana fa bautar wani ba Allah ba tana fa bautar gumaka ya rubuta mata takarda yace a gaya mata ta taho ta zo ta same shi kaji mulki a gaya mata da ita da mutananta wa atuni muslimina ku zo mun kuna musulmi kafin ku ƙara so ku musulunta kaji mulki malam ta ga takarda ta ce to ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim an faje mun wata takarda wasiƙa mai girman gaske mai matsayi إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم daga Sulaiman take kuma abin da ke cikin ta an rubuta bismillahir rahmanir rahim ne ma'ana takaddar da ir rubuta mata sai da yi bismillah daman dubba sarake in dai na musulunci ne to in dai zai rubuta takarda ya kamata ya sa bismillah ciki dan ita ce darajar sa ita ce matsayinsa ita ce kuma ɗaukakar sa da haka ya kusa na kuna karku bar bismillah a cikin rubuce-rubucenku وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يتي كتاهو دكي دا جماعة ركي كنا ما سكان كان دكي كما كزمون توما أمسا دا أور الله وانا سورة كنا دو كي دا بياني جلا جلا في الله في الله دسكي نونة شوى للي أكوي الله ذا مكرن تا حجوجي دا دليلي دسكي نونة سامور الله تبارك وتعالى كما شيشي كديني da kuma abubuwan da suke nuna lalle akwai Allah halittun duniya daban-daban kamar yadda sura ta yi mana bayani wasu abubuwa masu ban tsoro da firgici wanda mutane za su hadu da su ranar tashin alkiyama ranan da take ake cewa yawmul hashrul akbar ranan babban taro da za a hada mutane mutane za su firgita mutane za su tsorita kuma za su kasu kashi biyu duk duniya za a kasu kashi biyu السعداء الأبرار ودن دسك ربوت أين الجنة دكما وندكما يكبون على وجوههم في النار ذا الجيفة ستشي متجا عندما تبزك ذا صدراء ملايكون سكا ذو الجيفة متعني أتشي متع كياما أولا كانشي أكي جيفة سكما تبزك أكي دردس إنا لله وإنا إليه راجعون ونن سورة أنسى متى سونا سورة النمل سبودا الله تبارك وتعالى أتكين سورة ياي مغانا أكن تروروا شيني النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحملنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون تو الله يا أمبتشي النمل أتكي سيأكا تشروا ونكلمة أكا سوا سورة سورة النمل كما يدى أكا تشيو البقرة سورة البقرة kamar yadda Allah ya ambaci bakara a ciki wanda ita wannan tururuwa abu mamaki Qur'ani ya bamu labari har wa'azi take tururuwa tana wa'azi zamu zo mu karanta tana yi wa ƴan jinsin ta wa'azi tana bayani tsakaninta da Annabi Sulaiman da rundunar Sulaiman da sojojin Annabi Sulaiman kuma abu mamaki Allah ya sanya Annabi Sulaiman yana jin magana tururuwa malaka ji wani mulki ki ya shi yazo yana wucewa yana magana saboda mulki da Allah ya bashi yana jin magana tururuwa cin naka tana hira da ƴan uwanta Annabi Sulaiman yana jin me take faɗa mallaka akwai mulkin da ya kai wannan zai iya kiran awaki ya ce ku zo shanu ya kora su aljanu ya kira su in ya tashi tafiya fa ba sai yayi tafiya da kafa Annabi Sulaiman yana kan kujeran sa kawai sai lu duk inda ya ga dama sai tafi akwai wani mai mulki da ya sai wannan ai sai an kai shi ya fa dole sai ya shiga screen amma Annabi Sulaiman sai dai ganshi yana bin iska wallahi lafiya lau ba mura ba komai duk inda ya ga dama kuma duk abin da yake so zai iya kira yazo to tsuntsu fa zai kira shi yana mai magana tsuntsu da mu zo mu karanta mu ji irin yadda Allah ya bashi girman mulki da ainihin wato dariyar da yayi da yaji tururuwa tana magana yayi wa Allah godiya akan ni'imar da Allah ya bashi Annabi Sulaiman haka ake so mai mulki idan yaga ana fada ana zuwa gaishe shi kowa yana zaune a kasar ranka dade kai kana kan kujera ya kamata ka gode wa Allah ai ta gaishe ka ba idan kana ba mutane kudi ba yalla bai ita ma gaisuwa duk wanda zai gaishe ka bai sai ya daga hannu haka ba sai dai a dunkule ai haka idan ka zo za ka wuce yalla bai kowa ya tashi ya tsaya a gaishe ka amma fa ba kwanan masara kake ba mutane ba kyauta Allah ya baka wannan matsayin bai kamata mai mulki gode wa Allah ba da ka zo za ka yi magana taro sai a ce jama'a shiru sarki zai magana ladab zama ma fa ba kowane zama ake ba a gaban yalla bai in ka ji akwai zaman da ake ba allo aka rubuta ba komai ba tsabar mulki kawai kowa ya sani in yazo gidanku bai sai wani zama na wargi ba ba a daga sauci a gaban ku yalla bai in kuna magana ce ake na'am na'am komai kuka faɗa sai a ce koda ba daidai bane sai a ce na'am kai gyara dai na'am wallahi wannan daraja ce ya kamata mutane su tambaye to su mutanen nan me suka yi mutane ake musu wannan kudi yake raba Guna ya ba mutane a kujerar makai ba su a lafiya ba mutane a hanya arzike musu a to me yasa ake ba shi girma Allah ne ba shi wanda inda zaka je kasar Turawa ba su wannan ba addini ba wani America zaka je ko Ingila ya ce wai ga wani sarki wani bature suna mana nan ba sa yi shi ba bature bai yadda ba kawai kawai a amma mun mun aminta saboda musulunci to ku gode wa Allah da ya sa mutane suna girmama ku ba a iya sayan wannan girman da kudi Allah bai akwai wanda yake da kudi 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 amma wallahi bai samu girman da dagaci ma yake samu ba haki bai yake samu ba mutane ne manya da Allah ya ba su matsayi da daraja a cikin al'ummar su to ku zo ku yi wa addinin Allah aiki ku sani musulunci ne ba ku wannan matsayi ya ba ku wannan daukaka ya ba ku wannan daraja ku kuma mutane ku ci gaba da ba su matsayin su da girman su iya daidai gurgudu da shari'a ta ba su shi yasa Annabi Sulaiman yayi godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya ba shi wannan dama to Allah ran ma yau wannan cinyewar kasuwar ka gaba daya dan ka kana ta harara na bari in barka ka dan ja Allah ya sa albarka bismillah ka bude mana sura mujim ya Allah shi
na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tasim tilka ayatul qur'ani wa kitabim هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الله يا بودي surar da fadin sa ta sin ta'un ne da sinun shine ta sin Allah ya ce tilka ayatu alqur'ani wa kitabin mubin Ibn Abbas yace wannan ta sin rantsuwa ne Allah yayi kaga mun muna yin rantsuwa yake ce wallahi muce Allah kuwa muce billahi muce tallahi to tasin Ibn Abbas yace qasamun aqsamahu Allah Allah ne ya rantsuwa kuma wannan tasin Ibn Abbas yace yana cikin sunannikin Allah yana cikin sunannikin Allah malaman tafsiri suna cewa waɗannan al-huruful muqatta'a الموجودة كو المتواجدة في أوائل السور ودن دا أكا ساميس أفركون سوروري ودن حرفة المقطعة وتو broken letters وسك حرفة وندسكي أتنكي طا دبان سين دبان قاف حا ميم نون ألف لام ميم سنة الحروف المقطعة wannan yana cikin mu'jiza alqur'ani abinda ake nufi gagara ba daudin alqur'ani dan an nuna ma cewa ba magana dan adam bane du masu basira da ilimi sun yi ta rubutu kowa ya faɗa abinda zai iya faɗa akai sabanin malamai dai akan fassarar wannan abubuwan suna da yawa kwarai da gaske kamar yadda Imam al-Qurtubi ya bayani a tafsirin sa da kuma Abu Hayyan a cikin tafsirinsa shi ma Allah musu rahama da sauransu wasu suka ce sirri ne na alqur'ani komi kuma a duniya yana da sirrinsa kai kana da sirrinka wani yana da sirrinsa ita ma tana da sirrinta to qur'ani ma yana da sirrinsa wani abu ne boyayyen abu na alqur'ani wadannan al-huruful muqatta' tilka ayatul qur'an أي هذه الآيات المنزلة عليك يا محمد ودنا آيوي دا أكسوكر غريكا نا القرآن يا محمد ayoyi ne na mu'jiza a cikin bayanin su da suke nuni akan girman Allah wa kitabin mubin kuma wato ayoyi ne ayatu kitab wadih ayoyi ne na littafi wanda yake bayyananne Allah ya ambaci alqur'ani cewa littafi ne da yake akwai clarity a ciki tas a bayyane yake ba wani abu boyayye komai ya fito fili daram da kam babu wani datti babu wani kulli da aka kasa ganewa babu wani abu da ya gagara fahimta babu abana Allahu fihi al-ahkam Allah yayi bayanin hukunci hukunci a cikin wannan ayoyi wa hada bihi al-anam kuma Allah ya shiryar da mutane da wannan ayoyi kisa duk wanda ya rike al-qur'ani ya riki shiriya ya kuma riki dace hudan wa bushra lil mu'minin shi al-qur'ani shiriya ne na'am bushara ce na'am lil mu'minin ga masu imani duk wanda yake son ya samu shiriya ya dace da busharar Allah to ya rike qur'ani ya rinka karanta shi wannan ayoyi ayatul qur'an al-hadi lil mu'minin ila siratul mustaqim ayoyi ne na alqur'ani da suke shiryar da mu'minai zuwa ga hanya ta daidai ayoyi ne waɗanda suke yin bushara ga mu'minai da gidajen aljanna gidan aljanna me yasa Allah ya khassace ko ya kebance mu'minai yace hudan wa bushra lil mu'minin sai yace lil mu'minin bai ce lin nas ba saboda mu'minai ne suke amfanuwa da qur'ani kai tsaye duk wanda kaga yana son qur'ani to yana da imani wanda kaga yana karuwa da alqur'ani ya ji fassarar qur'ani ya kara imani yana so a gaya masa me Allah yace a cikin alqur'ani dan ya gane to wannan mu'mini ne shi kuma littafi ne da duk wanda yake neman ya rayu a daidai a rayuwarsa ta duniya to lalle sai ya rike alqur'ani kisa za ka ga duk inda mu'mini yake baya rabuwa da alqur'ani a gidan shi mu'mini baya rabuwa da alqur'ani a motarsa mu'mini baya rabuwa da alqur'ani a kasuwarsa mu'mini baya rabuwa da alqur'ani a ofishinsa mu'mini baya rabuwa da alqur'ani ko a gona yake mu'mini mai imani ba yanda yake rabuwa da alqur'ani kuma ba a isa a raba shi da alqur'ani ba duk abinda za a kawo ba zai rabu da alqur'ani ba kisa za ka ga masu imani su suke kula makarantun qur'ani karantar da iyali qur'ani karantar da kai qur'ani haddace alqur'ani mu'amala da alqur'ani li'annahu kitabu huda littafi ne na shiriya kisa Allah yace hudan wa bushra lil mu'minin su waye waɗannan masu imani alladhina yuqimuna as-salah su ne waɗanda suke tsayar da sallah yu'addunaha 'alal wajhi al-akmali bi khushu'iha masu bayar da sallan nan a fuska wacce take cikakkiyar fuska kuma suna yi da khushu'i da tsoron Allah mu'mini jama'a yana sallah yana tsoron Allah ba yana sallah yana wasa ba jama'a mai imani yana sallah yana samun kusanci da Allah ne ba yana sallah yana tunanin duniya ba ba yana sallah yana yin ta a gaggauce yayi ya gama ba ba yana sallah yana yi kamar ba abin kirki yake ba a'a yana tsayar da sallah yayi ta akan lokaci yayi ta irin ta annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aitumuni usalli ku sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah ku sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah ma'ana ku yi sallah irin tawa ikama mai kyau karatun fatiha mai kyau karatun sura mai kyau ruku'i cikakke mai kyau sujjada mai kyau karatun tahiyya mai kyau wannan ita ce sallar mu'minai ba sallar wasa ba ba sallar gargajiya ba ba sallar da ake yin ta kawai ba dai an ce ai ba to mun yi mun gama a'a mu'mini in ya zo masallaci yana ƙara caja imanin shi ne kamar wayar ka ne cajin ta yayi kar ka jona mata lantarki ta ƙara full charge to kullum mu'mini in yaje gurin sallah yana samun full charge ne ai charge yake samu cikakke na imani duk wanda bai fahimci sallah a haka ba to yayi asara ba karamar asara ba da haka mai imani yana yin sallah ba wanda yake tsallaken sallah bane yau yayi ga dama gobe ba zai yi ba duk wanda kage yana tsallake sallah ba mai imani bane, duk tarikul sala ba mai imani bane. Mai imani baya fashi tun da ya balaga ba sallah da bai yi ba, sai dai in baya cikin hayyacinsa ko idan bai da hankali ko yana da tabuwar kwakwalwa ko kuma yana cikin wani yanayi mara dadi ko an hana shi. Amma mai imani baya rabuwa da sallah. Alladhina yuqimuna as-salah, suna bayar da sallah, suna kula da khushu'inta, suna kula da ladabban sallah, ayi alwala, ayi tsarki, ayi alwala, a fuskanci gabar, ayi karatu mai kyau da abubuwa masu kyau, suna kula da rukunan sallah, suna yin ta akan kari. Wayutuna zakka, suna bayar da zakka, yadfa'una zakata amwalihim, duk mai imani Allah ba shi kudi yana cire zakka, duk mai kudin da kaga yana da kudi baya cire zakka ba mumini bane. Duk wanda Allah ya bashi kudi yana tarawa bai cire zakka, to ba mai imani bane. Sam ba mai imani bane, dan alamar mai imani shine mai cire zakka. Zakkar gona suna cirewa, zakkar dabbobi suna cirewa, zakkar shaguna, kadarori, kudade a bankuna, an tara kudi, an tara kudi a banki sun shekaru ba a bada zakka. Wani ma baka sani ba, in rigar ka ta mutu sai ka bashi, baka sani ba, a shaida za a ciro dukiyarsa da kai din da zuri'arka da iyayenka da tabakunanka, ba ku sai ku ci dukiyarsa ba. Allah ne ya jarabe shi da tara kudin, ba a san yana da kudi ba. Ka san ba masifa a duniya malam, Allah ya baka kudi amma iyalinka ma ba su san kana da kudi ba, masifa ce wannan. Allah ya baka kudi a rigarka ba a ga kana da kudi ba, Allah ya baka kudi a cimarka ba alamar kana da kudi, Allah ya baka kudi a abun hawanka ba alamar kana da kudi, Allah ya baka kudi makwancinka ba alamar kana da kudi, Allah ya baka kudi a masallacinka ba a san kana da kudi ba. Amma kai a ranka kana jin kai mai kudi ne, asara goma da dari, kai baka ci ba, kai baka ciyar da wani ba, baka gina ba, baka gina wa wani ba, baka hau ba, baka ba wani ya hau ba, babu lafil iri wa lafil nafiri, tangalbace ce. Shikenan zance ya kare, to wannan kudin mai amfani su? Babu. Maganin kudi a kashe, in Allah ya bayar a saka, a gina, a hau mota, a ci abinci mai kyau, a taimaki mutane, a taimaki addinin Allah, a karya kashi in an samu kashi, ko ba haka bane? A Allah kuwa haka kawai ka zo kana ta ajiyar kudi a banza? Wallahi akwai abin tausayi idan ka ga wasu yadda suke rayuwa. Koyawa yake sai ya mutu iyalinsu ga tarin kudi. Wani ya ce tak, ashe babanmu haka ya tara, babansu ko baya iya ba su ci. Allah ya jarabe su da shinkafa da wake, kullun ita ce nan da shekara 30, duk ɗan da ya shekara 30 ya san in dai rana ta yi shinkafa ce da wake, ba sallah, ba idi, ba komai, dan alkawari kenan. Allah sauki. In ka samu kuɗi baka kashe ba, wallahi baka more kuɗi ba. Duk lokacin da nake da kuɗi a aljihuna, naga abin da nake so, in na cire na tsaya ne ai zan ci moriyar abu, amma ban cire ba. Allah sauki. To ko ba ku kashe ba, ku bayar da zakka, ku ba da haƙƙin Allah, wanda yau da yawa daga cikin masu kuɗin mu ba sa ba da zakkar. Wa hum bil akhirati hum yuqinuna, Allah ya ce waɗannan mutane su ne masu kankancewa, masu yaƙini a lahira. Imam Al-Fakhr Ar-Razi yake cewa, wato wannan jumla ce itiradiyya, suna yin imani, suna aiki na ƙwarai, kuma sun yadda da kiyama, sun amanta da ita. Ba wanda yake imani ya yi yaƙini ya sakankance da lahira sai in yana sallah kuma yana bada zakka. Daka mai sallah mai bada zakka cikakkiya shi ne yake da yaƙini. Allah ya sa mu cikin masu yaƙini, Allah ya sa mu cikin masu imani. Anan za mu dakata insha Allah. saboda yanayin lokacin mu yayi ban fara da wuri ba in Allah ya so yadda kamar yadda aka sanar da an gama sallar tarawih 8 da rabi kowa ya tattaro ya taho insha Allah ta'ala yau mun fara karatu na wannan tafsiri mai albarka akwai sanarwa da zamu yi kamar haka gobe insha Allah ta'ala da safi idan Allah ya kai mu karfe 8 da rabi na safi saboda zafin rana da ake yi zamu fara karatun mata da muke gabatarwa anan wanda ina fatan yau din nan da daddare za a kafa musu rumfunan su amma kafa ko gobe insha Allah ku sanar da ƴaƴanku ku sanar da iyalanku ku sanar da matanku mata zamu fara karatun mu da muka saba anan insha Allah gobe bi ga watan Ramadan kenan abu na biyu akwai daura da muke yi muka assasa ta zamu insha Allah a wannan masallaci mai albarka masallan sa ita daura ce qur'aniya daura ce ta alqur'ani ta tilawa sunanta sauka tara sunanta me sauka tara duk wanda ya shiga daurar muna sa ran kafin watan Ramadan zai soki alqur'ani sau tara daga bakara zuwa nasi 1 bakara zuwa nasi 2 bakara zuwa nasi 3 bakara zuwa nasi sai ya soki sau tara insha Allah da haka muna neman mazaje waɗanda suke da lokaci kuma Allah ya ba su qur'ani da mata ma duka yanda abin yake shine duk zama daya mutum zai karanta izu 20 ne muna da lokaci tsakanin da an yi sallar azhar anan duk wanda zai daura zai sallar azhar anan masallaci za a fara fafatawa za a yi ta buga karatu halla asar muna so mu rinka samun izu 20 in ka zauna in ka gama izu 20 ka rufe qur'anin ka tafi gida ka gama gobe izu 20 jibi izu 20 duk kwana uku kai sauka kenan a cikin goman farkon Ramadan din nan dalibi zai sauke sau uku me ya rasa goma ta tsakiya zai sauke sau uku me ya rasa goma ta ƙarshe goman sallama zai sauke sau uku mai kokari ma zai iya sauka goma yanzu yau cikin interview da muka yi akwai waɗanda ma sun ce su za su iya duk kwana biyu ma za su iya sauki qur'ani duk kwana biyu to shi kansa wannan wurin in za a yi masa wannan aikin ai wannan Allah zai saukar da albarka a nan da haka akwai dan uwa Allah rahma babalawan da shi da wanda za su taimaka masa suna yin interview kuma akwai bangaren mata akwai bangaren maza idan an gama kuma akwai certificate da zamu bayar da kuma yin kyaututtuka insha Allah da zamu bada ga waɗanda suke dan duk wanda ya wannan aikin ya kamata a girmama shi sauka nawa tara wanda ya shirya bismillah yazo mu fara bugawa yau ma wasu sun fara fafatawa izu 20 kaga ko wannan kadai kai a Ramadan din nan ai ka gama to ana mana albishirin yanzu malam murshidi ya ce mana yau wata ta yi izu 25 Allah ya mata albarka karfa matan nan su murgi ne kuma Allah ya mata albarka a nemo mana su da Allah duk inda suke su zo za mu buga mu game Allah zai yi amma ita sharadin wannan daura she wanda ya iya ta da baki ya iya karanta Qur'ani duk dan iina a ya wa babu shi a ciki yawa duk wanda in ya bude da kire yake karantawa to sai dai ya hakuri sai baki kuma an shirye irin tasu kada dan ta da baki ya zo wanda za a bashi Qur'ani ya karanta sai ya dade yana duba aya banda shi ba shi muke nema ba wanda bai haddace Qur'anin ba amma bakin sa ya laushi yana iya karantawa kawai to muna so mu yi mutane tarbiya ne ta koyo ta karanta alqur'ani da kuma jin qur'ani a ran sannan akwai kuma su darussa da zamu yi musu a cikin daura din dan kos-kos ne haka zamu musu ya shafi alqur'ani insha Allah muna fatan Allah ya ba ku ikon yi Allah kuma ya ba ku nasara Allah ya sa mu samu dalibai masu himma da kokari insha Allah ta'ala in zamu rufe tafsiri mu kawo su nan gurin insha Allah mu yi musu addu'a malam bismillah ni na gama nawa